مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله. ما sauraron girarren biyar CFM Mazare kamar yadda tuntuni muka sanar da ku shiri kai tsaye da zamu kasance tare da ku na tsawon awa guda. Shirin da Jibui Social Media na karamar hukumar Katagum ke daukan nauyin kawo mai sauraro a dukkanin Alhamis ta farkon wata. Cikin yadda da amincewar Allah subhanahu wataala kamar yadda aka saba wannan makon ma ko in ce wannan karama mun sami wato malam da za aka gayyato wato malam magaji Baffa Suleiman wanda zai kasance tare da mu a cikin shirin inda malam zai mana nasiha kan irin tanadi ko kuma tsari na tanadi da mutum ya kamata ya yi wa kansa don cin moriyar wato watan Ramadan. Kuma kamar yadda aka saba shirin za a iya sauraron sa kai tsaye akan kafafen sada zumunta na Jibuis Katagum da kuma Jibuis Bauchi State da kuma Sautul Hikima Nigeria da kuma karatutukan malumun sunna inda za a saurari shirin kai tsaye baya ga sauraron sa a nan tashar ta BRC FM Mazare. Kamar yadda aka saba idan malam ya yi nasiha masu sauraro mukan ba ku dama wajen shigowa don yin tambayoyi musamman kan irin abubuwa da shi ko kuma nasiha da malam ya yi mana. Inda da farko za mu fara da shi malam Zaharuddin wajen budewa wannan taro. Malam Zaharuddin gare ka.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum. Ƴan uwa masu sauraro da kuma kallon mu, muna muku barka da shigowa wannan shirin namu da muka saba gabatarwa dukkan ranar Alhamis na farkon wata. Wannan shiri ne wanda majalisar Jibu Social Media na karamar hukumar Katagum ta dauki nauyi don ilmantar da al'umma da kuma fadakar da su akan abubuwan da za su amfane su. Kasancewar watan azumin watan Ramadan yana gabatowa, wannan shirin za mu gabatar da shi ne yayin da malam zai gabatar mana da jan hankali da kuma shawarwari da kawo tsare-tsare wanda za mu bi wajen mu ga mun amfana da wannan wata mai albarka. Kamar yadda ya ayyana a nan, muna tare da abokin aiki Salim Yaya Azare, kuma insha Allah kasancewar wani watan zai shigo a cikin watan Ramadan mai alfarma, to za mu gabatar da shirye-shiryen nan har guda biyu a cikin wannan watan. Kasancewar in muka ce sai mun je wata na gaba, zai zamanto cewa mun shiga cikin azumi. Insha Allah, wannan shine takaitaccen bayani daga wajena. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Malam Zaharuddin, muna matukar godiya. To kai tsaye masu sauraro, bari mu je ga shi malam magaji Baffa Suleiman don fara dora kan maudu'in da zamu kasance tare da shi. Akramaka Allah, barka da wannan lokaci, barka da dare idanci.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam. To akramaka Allah, kamar yadda aka yi wa shi wannan shiri aka yi masa maudu'i irin shiri ko tanadi da mutum musamman musulmi ya kamata ya yi don cin moriyar azumin watan Ramadan da ke tunkaro mu, bari mu baka damar ko mu ci mu baka fili wajen budewa shi wannan maudu'i kai tsaye.
Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci da ake yin wannan shiri mai albarka domin wayar da kanunmu a kan matsaloli waɗanda suka shafi addininmu na musulunci. Muna farawa da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya.
Amin.
Dukkan abin da yake mana barazana a rayuwa Ubangiji Allah ta'ala ya wuce mana gaba.
Amin.
Allah Ubangiji ya kawo mana walwala da zaman lafiya wannan wata mai albarka na Ramadan da yake gabato mu. Ubangiji Allah ta'ala ya ruskar da mu shi kuma ya ba mu iko azumcin sa irin yadda Allah ya yarda da shi. Muna kuma addu'a ga wannan tasha, wannan gidan radio na BRC FM Azare 94.6. Ubangiji Allah ta'ala ya kara daukakata kuma Allah ya ba su karfin gwiwa wajen ci gaba da ayyuka da suke yi na fadakar da mutane. Shugaban wannan gidan radio Alhaji Samin Muhammad tare da mataimakansa irin su Malam ta Madina da sauran dukkan ma'aikata a wannan gidan radio, Ubangiji Allah ta'ala ya kara karfafa su wajen jajircewa bisa ayyukan da suke yi na wayar da kan al'umma. Muna kuma kara addu'a ga su waɗannan matasa na social media da suka kago wannan shiri domin kara wayar da kayan al'umma ta kafafe mabambanta. A maudu'in da aka yi magana a kai, wato irin tanadin da ya kamata bawa ya yi domin cin gajiyar Ramadan. Alal hakika, duk musulmi idan ya samu kansa a matsayin musulmi, Allah ta'ala ya masa ni'ima. Domin babu ni'ima wadda ta kai a yi mutum musulmi. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الله أكبر.
بابن إما دع الله تعالى يوم تانيشين أيكم مسلمان زن الله صلى الله عليه وسلم يزوم سود الشريعة واندا دا سنا كاين تفركين نبتا. Amma dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka samu haskakawa, suka san turbar da za su bi domin su tsira a nan duniya da lahira. Allah, muna gode maka ga wannan ni'ima da ka mana ta musulunci. Allah, ka dawamar da mu akan wannan addini naka, ka karbi rayuwar mu, muna masu samun yarda daga gare ka. Tabbas idan mutum ya kasance musulmi, babu abin da ya rage kuma a gare shi sai ya dinga bibiyan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so, ababin da zai samar masa yarda a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma daga cikin irin ni'imomi da Allah yake wa mutum na zamani, akwai wannan wata da muke fuskanta. Cikin zamunna da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bawa ni'ima da shi, mutum musulmi ya sami babban ni'ima ga wannan zamani na wata Ramadan. Kaman yadda akwai waɗansu zamunna waɗanda in har Allah ta'ala yi wa mutum gamdakatar ya riske su, to ya yi ƙoƙari ya ribace su, suna nan a cikin shekara. Ramadan wata ne sukutum, in ka shiga cikin almuharram akwai kwanaki guda goma wanda Allah ya rantsuwa da su. Idan ka tafi cikin Zulhijja akwai ranaku, wato cikin Zulhijja in ke so in ce ba almuharram ba, almuharram wato akwai tasu'a da ashura a cikinsa. Sannan Zulhijja shi ne wanda yake da kwanaki guda goma. Sannan mafifici a cikin waɗannan kwanaki guda goma shi ne yawmu arafata. To waɗannan duka zamunna ne wanda Allah ta'ala yake ba da garaɓasa su ga musulmi domin su ci gajiyar abin da aka musu tanadi a ciki. Yana zamantowa wauta, yana zamantowa rashin dabara. Mutum ya samu dama kuma bai amfani da ita ba. Duk lokacin da ka samu dama, karɓi daman nan, ka fa'idanta da ita. Shi ya saka Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da ya inganta yake ce mana ightanim khamsan qabla khamsin. Ka fa'idanta da wasu abubuwa guda biyar kafin biyar su zo. A ciki Annabi ya ambaci ya ce faragaka qabla shughulik, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hayataka qabla mautik, lokacin da ka samu dama ya amfani da ita kafin abin da zai kade ma hankali. Lokacin da kake raye ya amfani da rayuwa kafin mutuwa ta zo ta sha gabanka. Don haka wanda yake raye ya riski Ramadan, tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wato babbar wato garaba sa Allah ya bujiro masa da ita. Nawa ne waɗanda kake raye tare da su? Wala Allah waɗansu kafi su haife, wala Allah waɗansu tsararrakinka ne, wala Allah waɗansu sun girme ka, waɗanda sai da aka zo yanzu dab da Ramadan ba mamaki a yau din nan ba ma ba mamaki ba, lalle zaka iya samu a yau din nan akwai waɗanda sun kai janazar wasu, kamar yadda je mu ma mun yi janazan wasu, Allah ya musu rahama. To haka nan al'amarin yake kasancewa, to wanda Allah ta'ala ya sanya har ya kai zuwa ga Ramadan, muna roƙon Allah ka riskar da mu Ramadan, to yi amfani da wannan dama wajen yin abin da zai kusatar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Sabanin yadda mutane zaka ga idan Ramadan ta zo, babban abin da aka fi damuwa da shi wani cefa ne za a yi, siga ya yi tsada, ai abin nan ina za a samu kuɗi a sai shinkafa ta buɗe baki, ina za a samu a sai kaza, mai ya ƙara kuɗi man gyaɗa, ina za a samu yanzu a yi tanadi, kwalba nawa muke sha, galan nawa muke sha, jarka nawa muke sha. Yawanci mutane abin da ake faɗi tashi kenan idan Ramadan ta zo, ana tunanin shinkafar da za a ajiye da wasu abubuwa. Ina yana daga cikin ibada yin suhur, yana daga cikin ibada yin buɗe baki, amma ba irin shakalin da mu muka mai da shi tamkar wata ne kawai na cin abinci ba, babban tanadi wanda ya kamata mutum ya yi na farko shine ya yi ta addu'a. Yanzu dai gashi mun zo gaban Ramadan, amma tukunna Ramadan ba ta zo ba, fata muke yi Ramadan din ta same mu ko mu same ta. To don haka tanadin farko mutum ya yi ta addu'a, Ubangiji Allah ka riskar da mu Ramadan.
Amin ya Allah.
An rawaito sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata shida suke yi suna roƙon Allah ya riskar da su Ramadan.
Amin.
Wato tun kafin Ramadan da wata shida sai su yi ta'addu'a, wato tun daga kenan wato zuwa ga Rabi', waɗannan watanni na Rabi' sai suke addu'a, Allahumma ballighna Ramadan, Allah ka riskar da mu Ramadan, Allah ka riskar da mu Ramadan, saboda sanin falala da Allah ta'ala ya tanadi a ciki. Don haka ci gaba da addu'a, Allah ya riskar da kai Ramadan. Bayan wannan da mutum zai yi kana kuma sai ya zamanto ya kyautata niyyarsa. Idan Ramadan ya zo, me zai yi a cikin Ramadan? Shine bautar Allah subhanahu wata'ala kawai. Kada ya dauka cewa Ramadan wata ne wanda waɗanda suka saba bashi kyaututtuka yanzu za su bashi, wata ne wanda ana raban shinkafa kowace shekara wani sai ya bani buhu, wata ne wanda idan sallah ya zo wani sai ya bani shadda, wata ne wanda wani yana fidda zakkarsa a ciki kuma zai bani, lalle yana murna saboda wannan. A akadin manufarka ta riska Ramadan ta zamanto irin waɗannan. Manufarka ta Ramadan ya zamanto ikhlasi ne domin ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake so. Wata ne wanda za ka tsarkake niyyarka domin samun riskar garabasa na ruwan gafara da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a cikin watan. Wata ne wanda za ka tsarkake niyyarka domin ka riski falala mai tarin yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin wannan wata ga waɗanda suka samu raskarsa kuma suka azumce shi kamar yadda Allah yake so.
Na'am.
Bayan mutum ya tsarkake niyyarsa, wannan muhimmi ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, ayyuka makomarsu da sakamakonsu da ma'auninsu yana bisa nufin da aka yi su ne domin sa. Kuma kowa yana samun sakamako ne gurgurdan abin da ya nufi yayin da zai aikin. Don haka Ramadan ta zamanto ka tsarkake niyyarka, ibadar Allah zaka yi, neman yardar Allah zaka yi, kana neman kusaci ne zuwa ga Ubangijinka, fata kake Allah ya sanya ka cikin waɗanda zai yantar daga shiga wuta. In ka samu wannan ikhlasi a cikin zuciyarka, abinda zaka biya masa da shi kuma kafin zuwa Ramadan wanda zaka yi maraba da shi shine at-taubatun nasuha, kyakkyawar tuba.
Na'am.
Kullum bawa yana cuɗanye da laifuffuka da kurakurai. Hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullukum khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun.
Na'am.
Dukkaninku masu kurakurai ne. Amma mafi daraja, mafi alkhairi, mafi nagartar musulmin da suke yin kuskure su ne wanda za su fahimta kana su koma su tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala.
Na'am.
To haka mutum ya zamanto ya tuba, wani abu daga sharrin aiki mummuna aiki mummuna ta kunkume yake wa mutum wata rana wani yaje tambaye Hassan al-Basr yace ya sheikh ina so nayi ibadar Allah amma kuma sai ina gagara nayi ibadar Allah yadda nake so
Allahu akbar
sai yace wala Allah zunubaka qayyadak watakila zunubin da kake ne maka mari shi yasa ka baka iya tafiya zuwa ga biyayya ga Allah sai masa umarni yace je ka kai ta tuba kana istighfar
na'am
don haka bayin Allah da suke son su ci gajiyar Ramadan wajen bautar Allah wajen samun yardar Allah wajen samun yafiya ta Ubangiji da yantuwa daga wuta su fuskanci Ramadan da tuba ingantacciya
na'am
kada mutun ya doge akan laifukan da yake ya tsammata gafarar da take zuwa cikin Ramadan haka kawai ake yin kan mai uwa da wabi da ita a'a ana yin ta ne ga wanda ya bide ta
na'am
ya bide ta ta hanyar da ake neman ta kuma yayi ta da ikhlasi don ya same ta don haka yana daga cikin wannan mutun ya tuba daga laifukan da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata jikinsa wajen fuskantar wannan ibada mai nagarta idan bawa yayi tuba ingantacciya ya kakkabe laifukan da yake yi yanzu kuma sai ya fuskanci ubangijinsa wanda yake tawwabun rahimun ne don haka a lokacin da mutum ya zamanto ya kutsa cikin Ramadan ba tare da ya kyautata tuba ba to zaka ga duk kwamacha Allah yana aikatawa cikin Ramadan Ramadan ya zo ba abin da ya dame shi kallace kallacen sa yake yi iya sa ransa Ramadan ta zo maimakon yin azkar yana gidan bol banda ihu ba abin da yake yi Ramadan ta zo abin da ya saba na algus a kasuwa bai fasa ba yana ga cewa Ramadan ai lokacin samun kudin kenan dan haka kowace irin kwamacha la na ciniki zai iya yi wai damar da yake da ita kenan ana yawan ciniki ya tara kudi
na'am
wannan duk yana faruwa ne saboda dama bai fuskanci Ramadan kyakkyawan fuskanta ba bai tarye Ramadan da irin salon da ya kamata a tarye shi ba
na'am
don haka lotansa kazantarsa jagwal dinsa da ya kinkimo a kafadarsa da shi ya kutsa ya shiga Ramadan to Ramadan ba za ta yi tasiri a gare shi ba
na'am
yan uwa mu zamanto waɗanda Ramadan ta kutsa ta jikinsu ba waɗanda suka kutsa ta cikin Ramadan ba wanda ya kutsa ta cikin Ramadan shine wanda tun farkon Ramadan zuwa ƙarshen sa ba abin da ya dame shi abin da ya kaddara abin da ake bukata a Ramadan karka ci abinci da rana karka sha ruwa da rana da abin da ake ci kada ka kusaci iyalinka bas
shikenan
amma komai zai iya aikatawa wanda yake warware masa Ramadan ya zamanto Ramadan din ba ta da tasiri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash da yawa mai azumi rabonsa kadai a cikin azumin sa babu lada sai dai ya samu yunwar da kishirwar da ya sha kawai
subhanallah
saboda bai yi ba bai azumi ba wai kamewa daga cikin cin abinci kamewa daga shan abin sha kamewa daga kusatan iyali shine kawai azumi ba
na'am
to don haka yana da kyau mutum ya yi taubatun nasuha idan ya yi taubatun nasuha shine zai shiga cikin Ramadan a matsayin mai azumi as-sa'im
na'am
ba wai wanda ya kasance ya kame daga cin abinci kawai ba a'a ya je a matsayin mai azumi saboda azumin mafhumin sa ya wuce a ce kamewa daga cin abinci ko abin sha kawai laysa siyamu min al-akli wash-sharab
inji
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
na'am
walakin siyamu min ar-rafathi wal-lagawi
na'am
wa in sabbaka ahadun aw jahila alayka fa qul inni sa'imun aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
na'am
to don haka abu na gaba shine mutum ya zamanto yayi tuba tuba kuma wacce take ingantacciya
na'am
sannan fuskantar Ramadan kafin ya zo ya hada mutum ya san menene hukuncen azumin ya je yayi tambaya tukunna tun a yanzu
haka
domin kada ka aikata abu ba tare da ka sani ba Allah ya jikan Abdurrahman al-Akhdar ayya ambata mana yace la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi wa yas'al al-ulama
haka
baya halatta mutum yayi wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a ciki to balle Ramadana kaga mutun yayi shigar Ramadan yana abin nan, amma kuma kaji tambayoyi waɗanda ya kamata a ce mutun ya san su, amma kuma kaji ana ta tambaya kuma kowace shekara sai an yi
wannan tambayoyi sai ma kware daga sin.
To yana daga cikin fuskantar Ramadan dan Ramadan ta zamme nagarta mutun ya zamanto wato ya san me zai aikata.
Na'am.
Wannan fitin kafar Ramadan din ta zo ne. Alabashi idan Ramadan ta shiga kuma sai ya ci gaba da dabbaka abin da ya karanta din nan, abin da ake bukata aiwatar na azumi.
Na'am.
Mutun yana Ramadana. Yana ta kallace kallacen banza. Mutun yana azumi wai raka lokaci.
Raka lokaci kore.
Mutun yana azumi Ramadan. Kuma yana ashariya. Ana fadace fadace. Wannan wasu hadda naushe naushe. Kuma Ramadana ake ana azumi. Sannan mutun yana Ramadan duk abin da ya saba na gulma da annamimanci tsegumi da makamantan su duk a fasa ba. Abin da ake yi a abin nan ba cikin Ramadan ba na kallace kallacen haramiya, abin da Allah ya haramta a kallaci mata ko jin daɗi da zancen su da abin da ya kama da wanda shewa da masha'a ba a fasa ba. Wasu wai dan kokari sai ga Ramadan ma har karta suke yi. To me rai
One, nine, two, dot, one, six, eight, dot, one, dot, two, zero.
Amma sauraro za a yi mana afuwa sakamakon katsewar ashirin a lokacin da malam ke ci gaba da faɗakar da mu kan irin tanadi da ya kamata musulmi ya yi yayin da watan Ramadan ke fuskanto mu. A daidai wannan lokaci kuma injiniyoyi mu sun shawo kan dukkan al'amari, inda kuma za mu ci gaba akar makalla bismillah.
Na'am. Kamar yadda nake yin bayani, za ka ga mutane ababen da suka saba yi na irin kwama calar rayuwa ba wai cewa aka ce lokacin da ba Ramadan ba ya halatta mutum ya yi. Amma shi Ramadan wata ibada ake yi tana da manufa. Alal misali, yayin da mutum yake sallah, ya shiga masallaci zai sallah ko kuma yana ko ina ne ma zai sallah.
Na'am.
Za ka ga abinci a gefensa sai aka ce daina cin abinci.
Kware, haka.
Ga abin sha a gefensa sai aka ce kare ya sha. Maganganun da waɗansu suke sai aka ce kare magana. Sai wacce ta ta'allaka ga sallah ko gyaran sallah ko abin da ya kama da haka.
Na'am.
Sai aka hana mutum waɗansu abubuwa. Hatta kaifiya na tsayuwar ma sai aka ce ga yadda za ka yi, kada ka yi kaza, kada ka yi kaza. Yanzu mutum ba zai sallah yana sallah kuma ya kimbo ba. Ku kama kunkuminsa. Akwai ababen da idan mutum ya aikata su yana cikin sallah sai a ce sallar ta ɓaci.
Na'am.
Haka kawai yana cikin sallah sai yana ta zancensa kawai. Yana maganganu ko kuma ya ɗauki abincinsa yana ci, sallarsa ta ɓaci. Ba shi da sallah. Wahala kawai ya sha.
Na'am.
Sai ya sake ta. To haka nan azumin ma yake.
Na'am.
Shi ma yana da abin da ya halatta a yi a cikinsa yayin da ake yin azumi a wuninsa. Yana da abin da bai halatta a yi ba.
Na'am.
Don haka idan mutum har ya zamanto yana aikata irin waɗannan ababe yunwa da ƙishirwa kawai ya ci.
Na'am.
Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa cikin hadisi da ya inganta Bukhari. Yana cewa man lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla fa laysa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa
sharabahu.
Idan har mutum bai daina kiran ƙarya ba, yana azumi kuma zai yanka ƙarya ya faɗa.
Na'am.
Ƙaryan nan ba sai da baki ba. Ba sai da baki, ko da rubutu ne kai.
Na'am.
Ai rubutu ma hukuncin sa ɗaya da baki. Yadda baki ya furta mala'iku suka shaida akai hukunci a kai, haka nan in ka rubuta ma.
Na'am.
In ko mutum ya yi musu ya rubuta takarda ya ba wa matarsa ba tare da magana mu gani.
Lalle kuwa.
Ce ya sake ta.
Kuma ta sake kuma.
Ya ba ta kai gidansu.
Sosai.
Ya ce ni fa rubutawa kawai ne. To don haka abin da kai shi a rubuce shi ma yana da hukuncin ka aikata. Aikinka ne.
Na'am.
To don haka idan mutum ya ɗauki wayarsa sai yake daddannawa a cikin Facebook ya zagi wancan malamin
na'am
ya zagi wancan dan siyasa ya tsine mu wancan mai anguwar ya zagi wancan babban nasa ka san ba irin rashin mutuncin da yara ba sa yi a cikin
sai wa kwanan ne gurin baje abuna
to duk wanda ya dauki waya yana buge-buge daidai yake da wanda ya faɗa a baki kiran ƙarya mallam ya da'a qaulaz zur duk wanda bai bazzancan ƙarya ba inji annabi
sallallahu alaihi
wasallam wal amala bihi ko yayi aiki da zancan ƙarya wani ne ya kaga zancan ƙarya ya rubuto shi kuma yana bude wata sai ce Allah sauka zamanin nan shi ma sai ya liking
shikenan sai ma ƙara
ko yayi share mu wani kaji abin da gwa ne abin nan kaji ashi abin yanzu nan na karanta a Facebook an dora ya bai san source din batun ba
kwarere da shi
to kaga wannan bai daina kiran ƙarya ba wal amala bihi ko aiki da kiran ƙarya wal jahala bai daina yin fadace fadace ba a wani kaulin fassarar malaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharaba Allah bai da bukatan in ya daina cin abinci ko ya daina shan abin sha ba ana nufi ce a kawo masa dumaman sa ci gaba ci bane ibara ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna yayi aikin bazza bashi da lada kamar wancan hadisin da na ambata na baya na dan mas'ud da yace ruba sa'imin hadduhu min siyamihi alju'u wal atash da yawa mai azumi sakamakon sa rabon da yake samu a cikin azumin nasa yunwar da kishirwan ne amma babu lada don haka yana daga cikin yadda mutum zai ci ribar azumin sa ya san azumin ya san menene ake so ayi a cikin azumin ya san menene abinda ba a so ayi a cikin azumin kana kuma sai ya kiyaye wanda ake so ayi yayi wanda ba a so ayi shi kuma ya nisance shi dan azumin sa ya nagarta yana daga cikin ci ribar azumi mutum ya zamanto mai yawan karatun alqur'ani musamman kasancewan watan alqur'ani dama Allah ya kira shi shaharul qur'an shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan imam almufassirin muhammad ibn jarir ne tabari rahimahullah sai ki ambatawa yace ashe asali hikima ma ta wajabta yin azumi a cikin watan Ramadan saboda an saukar da Qur'ani ne a watan Ramadan domin Al-Qur'ani ai sai da ya sauka sai da aka yi shekara an yi shekara 14 tukunna aka wajabta azumi sai da annabi ya yi hijira ya yi shekara 1 an shiga ta shekara ta 2 na hijira kaga ya yi 13 a Makka ya zo nan ya yi 1 an shiga ta 2 ta sha hudu kenan ai ta sha biyar kenan sai aka wajabta to kaga an saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan kamar yadda Allah ya ambata sai ya ce hikimar da yasa aka wajabta azumi cikin watan ramadan saboda saukar da alqur'ani da aka yi cikin sa ne kenan sai zaman to shi alqur'ani watan wato shi ramadan watan qur'ani ne
na'am
shi yasa kama inganta a cikin hadisi na Anas dan Malik ko Abdullahi ibn Abbas ba Anas ba Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yarda Bukhari Muslim sai rawaito hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin Ramadan malaika Jibril a kowace Ramadan yana zuwa yana yin mudarasa da shi na Alqur'ani
na'am
malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malaika Jibril Allahu shadidul quwa
na'am
mai tsananin karfin nan ne ya koya masa shine malamin sa muallimuhu to kowanne ramadan sai ya zo manzon Allah sai ya dinga masa bitan alqur'ani a malaika jibril
na'am
ramadan din annabi na karshe malaika jibril ya zo sun yi bita qur'ani sau biyu
na'am
to abdullahi dan abbas ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadan annabi ya fi kowa kyauta lokacin da kyautarsa kuma ta mafi yawa sama da kowane lokaci babu kamar ramadan shine alqahu jibril lokacin da jibril yake tarbarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yace yana yin kyauta karihil mursala kaman iskar bazara yadda idan ta kado take game ko ina haka kyautar annabi take bazuwa ko ina sallallahu alaihi wasallam ashe yana daga cikin abubuwa na cin ribar ramadan mutum ya zamanto mai yawan yin kyauta karkare ni abin da zaka bada idan kana da yawa sai ka bayar da yawa wanda yake kadan sai ya bada kadan haka lamarin yake dama la kallifullahu nafsan illa wus'aha abin da kake da shi zaka iya shan kunu ne ka ba mu wani shi ma to sai ka sha sai kuma ka ba mu wani Allah zai baka ladanka in kana da dama ka sha kunu
ka ci shinkafa, kuma wani ma ka bashi kunu da shinkafa mutum goma ba su. Gwargwado yadda kake da hali, yi musamman irin wannan yanayi. Allah zai farin ciki da kai a lokacin da ka zamanto mai taimakawa mutane, suna samun abun suhur, suna samun abun buɗe baki a cikin wannan wata na Ramadan, musamman ma irin wannan wato ayyamul majaa, lokacin da ake fama da rashin wadataccen abinci ga da yawa daga cikin mutane. To wannan yana daga cikin abin da bawa zai aikata a cikin Ramadan ya samu ribatuwa da shi.
Na'am.
Yan uwa, mu iya bakin kokarin mu a cikin Ramadan, kada ta wuce mu yi hasara. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda aka rawaito, yana kayin mumbarinsa, zai hau kan mumbarinsa, matakala uku ne, da ya taka matakala ta farko sai ya tsaya ce amin.
Na'am.
Da ya sake taka ta biyu ma ya ce amin. Da ya taka ta ƙarshe ta uku ya sake cewa amin. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka kammala abin da zai yi aka yi sallah, suka ce ya manzon Allah, mun ga ka taka ka yi amin a matakala kowace hasa uku. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da na zo da farko, mala'ika Jibril ne ya zo ya faɗi wani abu sai ya ce mun ka ce amin, shine in ce amin. Daga cikin abin da ya masa umarni sai ya ce duk wanda ya riski Ramadana bai yi aiki da Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa ciki ba, kada ya samu buƙatarsa, ce amin. Ya ce amin. Don Allah, yaushe mutum zai hasara, yaushe mutum zai kantafi da azuminsa. Yan uwa, mai amfani da dama, dama idan ta same ka baka sani ba ko ba za ta sake dawowa ba. Nawa ne waɗanda suka zo sai sun zo dab da Ramadan sai Allah ya amshe su? In ka samu kanka cikin Ramadan, yi amfani da dama ta Ramadan don ka samu wannan gafara ta Ubangiji. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi cewa walillahi utaqa'u, Allah yana da waɗanda yake ƴantar da su a dararen Ramadan, yana da waɗanda yake ƴantar da su daga wuta. Yace wa zalika kullu layla, kowane dare Ramadan.
Na'am.
Yi kokari kai gwagwarmaya, nuna ma Ubangiji iyawarka, nuna ma Ubangiji jajircewarka, nuna wa Ubangijinka biyayyarka a cikin wata Ramadana, nuna ma Ubangijinka kwaɗayinka na samun yafiyarsa da gafara.
Na'am.
Yan uwa, yaushe zaka bari dama ta zo ta same ka kuma ta kubce baka fa'idanta da ita ba, kai hasara. Ka sani kuma Ramadanan ka ta ƙarshe kenan, yi kokari tamkar daga ita kawai tashin duniya za a yi. Ka dage wajen nema da kusata zuwa ga Ubangijinka, bayan ka gabatar da abubuwan da aka ambata, ikhlasi at-tawbatun nasuha, kai abu kuma kai ibadar al-ala ilmin, sannan ka bibi duk ababe waɗanda suke fada'il na gara basa, waɗanda aka ajiye maka. Ka sani misali yanzu kamar wajen ciyar wannan, an ambata maka fa cewa duk lokacin da mutum ya ciyar da mai azumi, to yana da ladan wannan mai azumin ba tare da an rage wa mai azumin komai ba. Man aftara sa'iman falahu ajruhu, falahu mithlu ajrihi ghayra an yunqasa min ajrihi shay'a.
Na'am.
Duk wanda ya ciyar da mai azumi, to yana da ladan mai azumin ba tare da an rage wa shi mai azumin komai ba.
Na'am.
To ka kaddara kana da nama ci da mutum 100, kai kai azumi, da kai azumi kai buɗe baki, kana da ladan azumin ka insha Allah.
Na'am.
Ga waɗansu talakawa ko mutum 10 ko mutum 100, sai ka ciyar da su, su ma suka buɗe baki, kaga kana da lada na mutum 100. Yanzu a rana ɗaya tak ka samu ladan mutum 101.
Na'am.
Gobe ma in ka sake haka kana da ladan mutum 101, sai an gama Ramadan, kowa yana da ladan Ramadana, kai kuma kana da ladan Ramadana guda 101.
Na'am.
Ramadana 101 fa suna da yawa, shekara 101 fa kenan. To ina ka kai shekara 101?
Ina ka.
To wallahi gara basa ce mai yawa aka aje maka, yi amfani da wannan damar don ka sami yardar Allah.
Na'am.
In karatun Alkur'ani ne, dama an ce shaharul Qur'an ne, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin Qur'ani yana da lada 10.
har
ma ya fayyace mu idan kar mu samu iskali kada mu tsammata misali kamar irin huruful muqatta'a din nan fawatihus suwar kamar a ce alif lam mim a matsayin harafi daya ne sai ci a alif din harafi ne lam din harafi ne mim din harafi ne don haka idan kace alif lam mim kaga harafi uku ka fada kana da ladar 30 to ka kaddara ka sauke qur'ani a cikin watan ramadana
na'am
harafi nawa ne a ciki ko wanne kana da lada 10 a kansa to kaga akwai lada mai gwabi ya ƙara kusatar da kai kuma zuwa ga ubangijinka yi kokarin dan uwa kai wa kanka kyakkyawan tanadi kafin ramadan idan ramadanan ta zo tsarkake niyyarka domin yin abin da zaka samu riba kada kai tunanin al'amura na duniya dama ce ta same ka a rayuwa wanda zaka sami yantuwa daga wuta
na'am
wallahi babu abin da yake a yantar da kai daga wuta riba Allah subhanahu wata'ala ya ce faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka ne santar da shi gabarin wuta Allah ka ne santar da mu
amin ya Allah
wa udkhila al-jannata aka shigar da shi al-janna Allah ka shigar da mu da rahmarka ya Allah
amin
to Allah ta'ala ya ce faqad faza haqiqa lalle wannan ya rabauta bi kulli tahqiqi ya rabauta wannan kan ya samu rabo inji Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniyan ba ta zambo sai ganjin dadi ne mai rudin ka in ka bi Allah rayuwar ka dan ne in baka bi Allah ba rayuwar ma ta fukunci haka lamarin yake sai dai kaga mutun ya zama tarihi yanzu ba sai dai ka ambaci karuna ba ina shine uban tara kudi ba sai ka ambaci fir'auna ba ina shine uban zalunci ba sai ka ambaci bal'am dan ba'ura ba ina shine uban bankama da dukiya ai abubuwa guda uku kenan ne'imomin da babu wanda yake su ko dai ilimi ne ko dai mulki ne ko dai dukiya kuma kowa bata masa dadi ba yanzu sai dai ka ambace shi amma abun ya riga daya kan ma aka ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda ya riga ya wuce in an ambaci fir'auna ba ambato ne na yabo ba haka waɗannan sauran guda biyun in an ambace su ba ambato ne na yabo ba amma yanzu idan ka ambaci daga cikin malumin musulunci bari ta annabawa ma in ka ambaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan malumin al'umma ka ambaci tabi'ai ka ambaci atba'uhum ai sai dai ka jinjina musu ka ce Allah ya kara musu yarda ka ce Allah ya musu rahama kullun ana musu ruwan addu'o'i don haka salaha bin Allah shine riba ga bawa
na'am
a duk lokacin da mutun dama ta same shi ya amfani da damarsa dama ta same ka ya amfani da ita don haka yan uwa musulmi ina mana nasiha mu tsarkake niyyar mu mu fuskanci ramadana da tuba tuba ingantacciya tuba ingantacciya ita ce zata hana mu afkawa zuwa ga laifuffuka a cikin ramadan amma wanda bai tuba ingantacciya ba to in ramadan ta zo ma aikin laifin zai yi sai ya zamanto ya sha yunwa da kishiro a banza kuma garabasar da aka tallata aka baza ta mutane su samu shi bai dauki rabo ba saboda bai bi hanyar da ake bi dan a samu wannan rabon ba don haka yan uwa musulmi mai iya bakin kokarin mu maribata da ramadana idan ta zo mai ayyuka masu nagarta irin wanda za su kusatar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ya zamanto kuma a cikin ramadani ne za mu dinga sabon Allah to wannan ya zamanto mun yi isgili ga Allah kaga mutum ya fita wai sallar tahajjud kuma sai kaga watakila mata ma sun fita sani kan a fahimta ta mata a daina hana a rika hana su zuwa sallar tahajjud gaskiya ban da fahimta ni ban da gamsuwar mata a bar su zuwa sallar tahajjud ba dole bane farilla ma ba ce su je masallaci sai ballanta na a yanzu da ake yin samun fitina an samu cases wanda zaka ga cewa a irin wannan sai a samu wani abin da bai dace ba
kwarai da gaske samu
sosai kaga wanda ya aikata haka yayi karan tsaye yayi tsaurin idanu yayi jara'a ga ubangijinsa a cikin watan ramadan watan neman gafara yace ubangiji gafar ta ka bana so
subhanallah
tamkar ya fada ne bil lisanil hal
haka ne
in malam ko bai fade ta da furfurcin bakinsa ba ya fade ta aikace to don haka mutum ya kokarin kusaci ne zuwa ga ubangiji kada ya nesantar da kansa daga ubangijinsa ya bada kansa a shedan wannan ba a so mutum ya aikata haka Allah ya kubutar da mu
amin Allah masu sauraron gidan biyar CFM Mazare kuna tare da mu kai tsaye inda muke tare da malam magaji Baffa Suleiman cikin shirin nan na Jibu Social Media wanda ya saba zuwa mai sauraro a dukkanin Alhamis ta farkon wata inda malam ya mana dogon nasiha kan abin da ya shafi irin tanadi da kuma tsari da ya kamata ɗan uwa musulmi mu yi domin cin gajiyar watan Ramadana. Kuma kamar yadda muka bayyana muku kuma aka saba, akwai lokaci da muka ware wanda zamu ba ku dama wajen shigowa don ku yi tambayoyi inda wanda ina ga kusan saboda yanayin yadda maudu'in yake, wanda ina ga zamu je ga masu sauraro wajen ba ku dama wajen shigowa don ku yi tambayoyi kan abin da ya shafi shi wannan maudu'i da ma shi abin da ya shafi watan Ramadan. Namba da za a kira ita ce 09032620008. Wannan ita ce nambar da za a kira don shigowa cikin shirin. Bari mu je ga ina ga mutum na farko. Assalamu alaikum. Ina ga wannan line nasa akwai matsala. Na ga akwai wanda ya turo da sako wanda kuma ya saba ba maudu'in bane ba, na ga ba lalle bane mu je gare shi. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Tabarka da shigowa, wani ne akan line?
Wala Ahmad ya gajiya ai.
Alhamdulillah, mun gode Allah.
Kai kuna magana da malaman lafiya.
To sarkin malaman lafiya, barka dai da fatan kana tare da mutum farko.
Wallahi ina gajiya kusan farko ne.
To masha Allah, mece ce tambayar ka ko neman karin bayani?
Malam dai Allah ya saka masa alheri.
Amin.
Kuma ubangiji Allah ya sa mu ji mai aiki da abin da malam ya faɗa.
Amin.
Dan kasancewa idan azumin ya zo sai kaga abubuwa dai gaba ɗaya suna zama sai a hankali. Dan gare dan abubuwa na buɗe baki da ingo suna abinci.
Na'am.
To Allah ya sa mu sanu da shiri da kuma dukkan wanda Allah ba shi dama.
Na'am.
Sai mu ka wannan abu ne mai kyau.
Amin ya Allah.
To
masha Allah. To masha Allah, muna godiya sarkin malaman lafiya. 09032620008 ita ce namba da za a kira. Assalamu alaikum. Tana ga shi ma wannan akwai tangarda a line nasa 09032620008. Assalamu alaikum. Ayya, to wannan ya shigo kuma ya kubuce. Idan an kira line da yake hannun mu dai ba za a same mu ba. Wancan line dai da aka saba wanda muke faranin shi ake kira. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To barka da shigowa, wace ce akan line?
Aisha Salisu ne shi.
To malama Aisha Salisu, barkanki da shigowa. Malama Aisha. Ina ga ita ma malama Aisha ha line nata ya katse. 09032620008. Aminu alaikum salam, barka dai. Barka dai, wani ne akan line?
Ni ne akan line, Yusuf Tela Babu Gudu.
Wani ne Yusuf Tela Babu Gudu? Ina ga kamar baka tare da mu kai tsaye inda ya kamata. Ina ga rediyo yake saurare tukunna. Idan ka kira mu baka bukatar sai ka saurare kanka rediyo, kawai ka kashe rediyon ko kuma ka ba wasu su je maka. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
Ana da rediyo mai kuka kashewa ne.
To malam Nuhu mai kuka kashewa, da fatan kana tare da mu kai tsaye.
Eh, shirin ne kawai, ban fahimci abin da ake yi ba.
A'a, to baka saurare mu ba kenan.
Eh,
to kaga babu damar da zamu yi maka wani dogon bayani akan abin, tunda baka saurare mu ba. Yana da bukatar a ce an saurare mu, amma dai idan ma yanzu ka kama dai zaka tsaya ka saurare abubuwan tukunna, sannan sai ka tambaya. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam.
An wani kalauya ai.
Alhamdulillah, sai godiya, wace ce akan layi?
Maman Fatima ne daga Azhar.
To maman Fatima, barkanki da shigowa, da fatan kina tare da mutum farko.
Mune wa malamai barka da zuwa wannan maudu'i da suka yi ya daɗi. Ya Allah ya ba wa mazajenmu da iyayenmu ɗaukan nauyinmu, ya sa kuma mu shiga Ramadan lafiya.
To amin. Ai, mu ɗin ma duka muna buƙatar mu ma. Allah ya ba mu damar shiga. Muna godiya da shigowarki da kuma wannan addu'a. Assalamu alaikum. Ayya, to ina ga wannan akwai matsala. Idan yanzu ka kama mu mai sauraro, kana tare da mu kai tsaye cikin shirin nan na GB social media wanda ya saba zuwa mai sauraro a dukkanin ranar Alhamis na farkon wata, inda wannan makon muka kasance tare da malam magaji Baffa Suleiman, inda ya mana nasiha kan abin da ya shafi irin tanadi ko tsari da ya kamata ɗan uwa musulmi mu yi don cin gajiyar Ramadan. Yanzu kuma muna karɓan kiranku ne don yin tambayoyi musamman kan abin da shi malam ya yi mana nasiha. Sannan shirin ana haska shi kai tsaye a kafar sada zumunta ta Jibuis Katagum da kuma Jibuis Bauchi State da kuma Sautul Hikima Najeriya da sauran wato shafukan malaman sunna, inda kuma yanzu kamar da kuma ka faɗa 09032600008 ita ce nan da ake kira. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Tabarka da shigowa.
Yawwa, barkanku da aiki.
Yawwa, wani ne a kan layi?
Eh, kuna tare da Muhammadu Dangumel Azare.
To Muhammadu Dangumel, barka da shigowa.
Yawwa.
To da fatan ka ji abin da malami ya mana nasiha kai ko kana tambaya? Ah, Dangumel. Tana ga Dangumel shi ma da yayi shigowa da yayi abin nan. So kamar ba shi da wata tambaya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, mun ta Madina.
Na barka da shigowa. Wa wani ne a kan layi? Muna jin ka, wani ne a kan layi?
Yusuf Tela babu gode isar ga dau.
To malam Yusuf Tela, barka da fatan kana tare da mu.
Kun samu maudu'i wanda yake tabbas wannan abu yayi kyau sosai.
Na'am, to akwai tambaya ne?
Eh, tambaya da ban da tambaya, ina da muku fatan alkhairi. Ubangiji Allah tabbatar da alkhairi. Abubuwan da ake faɗa kuma Allah sa ji aiki da su.
Amin ya Allah, to masha Allah malam Yusuf babu gudu. Muna matukar godiya da fatan alkhairi. Amma dai kinta ce idan mutane da su shigo kinta ce akwai kyakkyawar tambaya da za'a, saboda lokaci ne da muke da tsadarsa. So yanzu mun sa daga wannan lokacin karshen ta ba za a sake samun dama ba, saboda haka indai da san samu dai mutum bai da tambaya, to da dan yi hakuri. Muna godiya da fatan alkhairi, ba dai abu na mamaki, saboda dai masu tambayar watakila ba za su samu damar shigo.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Wala Ahmadu Adamu ta Madina, barka da dare.
Yawa, barka da shigowa.
Kuma ina yi wa malam barka da shigowa.
Na'am.
Ana awalta ni mukafin ta sabon fegi a gare.
To mai anguwar kafin ina ne?
Wakilin mai anguwar Adamawa.
Yawa, wakilin mai anguwar Adamawa, barka da shigowa.
Na'am. To madalla, na ji nasihohi da malam yi, kuma nasihohi na tsoratarwa sosai bisa yadda mutum zai ibadar azumi ya zama to ya san karbuwa. Kamar yadda malam ya siffanta cewa kowace ibada akwai yadda in ka yi wani abu daga cikin ibadar sa ba ta ta.
Ƙwarai da gaske.
To yana da kyau ƴan uwana matasa su hankalta su kuma lura.
Na'am.
Saboda kar mutum ya zama to iya ribarsa shi ne wannan ishirwa da yunwa ɗin. Sannan kuma malam ya ƙara jan hankali tunda a wannan lokaci da muke ciki. Dangane da wannan yawan kyautatawa a cikin watan Ramadan. Wanda dai Allah Ubangiji ya ba shi dama, kamar misali masu hali da shuninmu. To fa ƙara kwaɗaitar da su malam, a ƙara musu zaburar da su don su fahimci cewa wannan abu fa in suka yi. To fa akwai gwabbaban lada, sannan kuma shi kansa shi ma talaka akwai yadda zai iya taimakawa. Allah Ubangiji ya dakatar da mu.
Amin.
Allah sa mu shiga sa, Allah sa aida mu.
Amin ya Allah.
Madalla sa shi lafiya, rabi awal samun ta sama shi ya zai.
To masha Allah malam awal tanimu, muna godiya da wannan gudunmuwa da kabar. Kar maka Allah kaji gudunmuwar shi malam awal tanimu.
Na'am.
Musamman wajen ƙara ƙarfafa wasu, musamman ƴan uwa masu ɗan hannu da shuni wajen bada musamman tallafi.
Haka ne.
A wannan lokaci. Na'am.
Eh, tallafawa mun ambata dama abu ne wanda yake mai kyau.
Ƙwarai da gaske.
Kuma lalle na ga gefen tallafawan kaman abin da ya fi ɗaukan hankalin mutane, na tsinkaye aƙalla mutum uku kenan sun yi magana a kansa. Abu ne wanda yake mai kyau tallafawa waɗanda ba su da shi, saboda irin ladan da yake ciki. Amma babban abin da ya kamata mu fi ba da muhimmanci a kai shi ne yadda mu ya za mu kyara dangantakarmu da Ubangiji a cikin wannan lokaci. Lokaci ne wanda yake mai tsada. Bayan mai tsada ba shi da yawa. Shi ya saka ma Qur'ani Allah ya ce ayyaman ma'dudat. Wasu 'yan kwanaki ne ƙididdigaggu. Haka ana nuna mana cewa ayyaman ne qala'il, ba su da yawa. To duk abin da aka ce ba shi da yawa, mu iya bakin kokarinmu mu samu riba a cikin wannan lokaci.
Na'am.
Wallahi al'azim. Mabagabata in ka karanta sirar su, abin zai baka mamaki, sai kaga kaman su din ko ba mutane bane, alhali mutane ne. Wallahi suna da karancin cin abinci ba irin mu ba. Mu muna fassara Ramadan ne kaman wata ne wato akkasawa ma muka yi. Shi Ramadan ana yin azumi ne, yana daga cikin mutum ya samu wato qillatu ta'am.
Na'am.
Abinci kaɗan. To amma mu kuma sai ya zamanto wata ne wanda yake na yawaita abinci.
Ƙwarai da gaske.
in aka zo wani buɗe baki kaga ga kosai a je
ga waye
eh inda mutum yana da dama kaga ga kunu an aje ga kosai ga kwadan zogalai ga kwadan salad
ga shinkafa
jalof an yi a can wata kila ga wata masa ma duka ga mutum ina ra zai kai su to dan abinci kadan ake so mutum ya ci
na'am
a suhur ya ci abinci kadan a buɗe baki
na'am
kar a dinga yawan damuwa da abincin da za a ci abin sai ya zamanto kaman abin da aka fi bada muhimmanci kawai watan cin abinci ne mu fi damuwa da menene abin da Allah zai bayar na lada na gafara na yafiya sama da abin da masu kuɗi su kuma za su raraba wa mutane na abinci wannan abincin menene tafiya zai yi
sosai mako a karamin lokaci ma
lokaci kankani ne zaka ci shikenan ya narke a jikinka ya tafi amma wancan na yafiya in an ce an yafe maka
shikenan
aike kan kara bauta
kwarai gaskiya
ka aikin da ubangiji subhanahu wataala zai yafe maka wallahi ko a cikin yanayi na duniya yanzu ka duba kaga wani dan kasuwa da yake sa kuɗi a gaba
kwarai gaskiya
kuɗi ne abin da yake so sai kaga wani dan kasuwan sai ya wuni wallahi bai ci abinci
ba sosai ma
eh
kuma yana jin yunwa amma ya manta
kwarai
sai dare yayi tukunna sai ci ni fa shi ban ci ko ba cikin nan nawa jin sa nake kaman kuma saboda yanzu ya tara iya ribar da yake so hankalin sa ya kwanta to mu ma idan mun ba ma neman yar dar Allah muhimmanci za mu dinga damuwa da yawan abinci ba wannan kuma ba yana hanawa waɗanda suke da shi su bayar ba domin bayarwan infaki fi sabilillah shi ma yana daga cikin abin da ake dan neman yardar Allah Allah ya sa mu dace
kuma koyaushe akai maganar ciyarwa mutane sai su yi ta magana kan mawadata su ringa kallon masu kuɗi da yawa daga ciki akwai matsala na rashin tsari wanda da ce yanzu bayan Ramadan mutum zai yi asusu
sosai
ga waro wani abu
dan wani abu da bai kai ya kawo mako
idan aka shekara in aka ce Ramadan ya zo in ya fasa shi
kaga
to shi ma zai iya samu alkhairi mai girma
sai shi ma zai
ya kamata mutane su hada kungiyoyi da daidaikun su su ringa yi ba wai kawai a ringa tunanin su wana da wana ba
wato ne abin da nake so mutane su fahimta wato kada mu maida Ramadan lokacin cin abinci ballantana ya zamanto abinda muka ba ya muhimmanci tun farkon lamarin nayi wannan abinda muka ba da muhimmanci in Ramadan ta gabato tanadin shinkafa tanadin siga tanadin waye tamkar lokacin yin walima ne kar mu ba wa Ramadan wannan mafhumin ba shine abinda ya kamata mu fahimci Ramadan ba kar mu dauki abinci mu bashi muhimmancin da ya wuce nasa wai dan saboda Ramadan ta gabato a'a abinda zamu ba wa muhimmanci waɗannan ababen da Allah subhanahu wataala yake tallatawa bayin sa na gafara na yafiya na yarda
na'am
na samun kusaci mutun ya azumin da zai zamanto makabuli a wajen Allah subhanahu wataala manzon Allah ne da kansa ya faɗa annabi yake hakaitawa daga ubangijinsa Allah subhanahu wataala ya ambata cewa asyamu li wa ana ajzi bihi azumi nawa ne ni ne zan bada sakamakonsa ko me ma Allah yake bada sakamako malamai suka fassara abin da ake nufi wato shi ladan azumi ba a taba shi ko ana kikikaka ba a taba ladan azumi inda ya zan karbabbe a wajen Allah a ranar alkiyama ana iya biyan bashi lokacin da babu dinari babu dirhami
na'am
wannan yayi gulman wannan wannan ya dan daki wancan kuma ba berama ba wancan ya ci kudin wancan to a ranar alkiyama ubangiji subhanahu wataala yana yin kakara tsakanin ladan mutane
kamar
da hadisin annabi ambata yace atadruna man al-muflis wanda za a dauki dukiyar sa bayan ladan sa ana biyan mutane akan zaluncin da yi to koda irin haka jarabar ta samu mutum amma azumin sa ya zan karbabbe shi ba za a taba shi ba shine abin da ake nufi ubangiji subhanahu wataala yace asyamu li wa ana ajzi bihi azumi nawa ne kuma ni ne zan bada sakamakon sa ma'ana idan hadda ladan mutum zai kare gaba daya na azumi in ya zan karbabbe a wajen Allah to Allah ba zai sa a taba wannan ladan ba sai Allah yace ni biya abinda ake bin sa bashi na ladan
na'am
sai an biya kuma sannan wannan azumin sai Allah ya ce to da wannan azumin nasa da na karba na sa shi a cikin aljanna
Allahu akbar
to don Allah abinda yake da irin wannan matsayi da wannan garaba sa ai ya fi karfin shinkafa ya fi karfin taliya ya fi karfin siga
Allah ya samu dace
kada mu bada muhimmanci a wajen abincin da zamu tara da Ramadan
na'am
ba ruwan mu da tara abinci ai Allah ya tsaga baki kuma har muka isa Ramadan din mu da ci
sosai
an ci ne ba a ci ba to haka kawai ma kake yin azumin
to horanta na
azumin da babu niyya
ai shi ne
ka fito sawa baka ci dumame ba ko
haka kuma aje
kuma kana tsammani zaka samu kuma da haka ne nan ne nan ne nan ne kana dan gani garara garara haka kuma har la'asar tayi kuma har sai ka gama garuba ka koma gida kai azumi ko baka yi ba kuma babu lada
sosai
to tunda har ka rayu a cikin irin wannan sarkakin Ramadan ka ta tsoratar da kai ballanta na jin yunwa ne wanda yake mai dalili jin yunwa ne da aka yi shi don me ai abin da yasa ubangiji ya jinjina wa bayinsa kenan taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu li'ajli min ajli
na'am
ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar sha'awarsa saboda ni to ubangiji sai jinjina wa bawansa
na'am
da haka mai kokari mu samu kusaci wajen wata ne da zamu tsarkake kawunan mu
na'am
kar mu ratsa ta Ramadan Ramadan ta ratsa ta cikin mu
na'am
wanda Ramadan ta ratsa ta cikin sa shine wanda ya kasance da Ramadan tazo ayyukansa sai suka ƙara kyautata kusacinsa ga ubangiji ya ƙara ƙarfi lokacin da Ramadan ta fita abubuwan da ake cikin Ramadan sai suke tasiri a kansa domin ita madrasa ce
rabbaniya
ashe sa Allah subhanahu wataala ya ambata yace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun la'alla wajen ubangiji malamai suka ce lalitaraji litahqiqi ne don haka Allah ya wajabta muku azumi kaman yadda ya wajabta mu waɗanda suka zo a gabaninku ba wai lalle su Ramadan aka samu su ba mu dai an samu na Ramadan saboda saukan Qur'ani da ya a ciki sai Allah ya faɗi dalili ya ce la'allakum tattaqun ai lalle za ku samu takawa
ne
takawa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi mutane su aikata abin da Allah subhanahu wataala ya musu umarni kuma su nisanci abin da Allah subhanahu wataala ya hana musu shine abin da yake takawa to Allah ya bada garanti in har aya wajabta mana azumi domin lalle za mu samu takawa to idan mutun Ramadan ta zo sai ta ratsa ta jikin sa bi izin Allah ta'ala idan Ramadan ta wuce zaka ga yafi ƙara kusaci zuwa ga ubangiji amma wanda ya shiga cikin Ramadan bai daina abin da yake na kwamaci ala ba da Ramadan ta dawo ta zo ya sake dorawa ko kuma wanda da Ramadan ta zo sai ya dan tsakaita amma bayan Ramadan daga sallah ta zo shikenan sai aka bude kuma da sabon shegantaka to wannan shine ya ratsa ta cikin Ramadan amma bai tasiri a cikin rayuwarsa ba
to Allah ya kiyaye shi
amin ya rabbil alamin
ayya to ya kubuce 09026200008 cikin mun da ake shigo assalamu alaikum
assalamu alaikum
aminu alaikum salam
launi na gajiya
lafiya kalmu goda na washe ce akan lai
alhamdulillah ana kuna tare da ummin kakara matsan gofan pamfretati
to malama ummi barkanki da shigowa da fatan kin saurari nasiha da malamin yi
na saurara sosai tun daga farkon farawa lokacin da aka dauke ni fa ina jin abin da yake fada
to masha Allah menene
abin da zan tambayi malamin na masa barka da zuwa kuma daman na ji dadin wannan fadakarwa da yayi akan wannan azumin watan Ramadan da za a tunkara ina so dan Allah ya ja kunnan malamai masu kiran as-salatu da asuba suna yi wa mutane sau biyu to shine nake tunanin wai a hadisi ne ko a cikin ko a halari aka faɗa haka lokacin as-salatu biyu da yasi wa mutane mutum kuma kawai sai ya tsaitin abincinsa lokacin biyu kuma sai daga baya duk mutane suna ta kiran as-salatu shi kuma wannan yayi tun farko
na'am to
shine nake so dan Allah malamai dan fadakar mana miji
to takarwaka lokaji
to wannan ba za mu samu maudu'i ma'ana majalin da zamu yi dogon bayani akan wannan mas'alar ba amma dai za a baki mafita mafita shine ki riga amfani da agogo idan an ce ga lokacin da alfijir yake fita dama ba so ake daga lokacin sai ka kai dab da lokacin da alfijir yake fita
ka
idan ka danci abinci ba in an ce ga lokacin da alfijir yake fita to sai ta dinga ragewa akalla koda minti 10 ne
na'am
ta riga amfani da agogo sai ta danci abincinta ta rubu da masu asalatu sau 3 sau 5
ga wani yana tambaya ta kafa social media tambayarsa shine yana so a faɗa masa shin akwai wani falala na yin azumi a cikin wannan wata da muke ciki na Sha'ban
hadisi ya inganta cikin Bukhari daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda tace bata taba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi tamkar zai yi azumin gaba ɗaya na wannan watan ba kamar Sha'ban
na'am
yakan fara tun daga farkon Sha'ban har sai ya je kusan ƙarshen ta, sai ya je kaman kwana biyu ko kwana ɗaya kafin Ramadan abin nan Sha'ban ta ƙare, sai kuma annabi ya daina azumi. Don haka akwai falala ga mutum da zai azumci cikin Sha'ban baki ɗaya. Rajab ne ba shi da dalili.
Na'am, insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barkanku da waraka, barkanku, ina muku fatan alkhairi.
To muna godiya, washe shakar lai.
Wallahi ka tiya Muhammad ne ta miji na, aiko da tambaya nake gaskiya na ji dadin faɗakarwar da malam yayi akan masu zuwa sallar tahajjud mata din nan. Dan Allah a dan dade ne inda ma hali, dan Allah in za a sa doka ma a hana matan ma ta sallar lai hamdi. Ina wa malam fatan alkhairi.
Na'am. Saboda godiya malama a safiya saukar wajen laukaji lidid ya riga da an faɗakar
ai na ɗan waiwaici abin ne ba wai dogon bayani
yawa shi ne. Na'am.
Ya nan wani ma yana tambaya
ga ni ya shigo.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, barka da shigowa.
Masha Allah, kuna tare da mai kulke da sadana na tsandarai.
To malam mai kudi, barka da shigowa.
Alhamdulillah, kuma na ji dogon sarki da malam Yaman a game da wannan mutane albarka da yake sun karam. Muna fatan ganin wannan Allah ya sa al'umma sun ji kuma su ɗauka su yi amfani da
shi.
Kuma lallai abin da ake nema a cikin wannan shi ne mutum ya yi abin da Allah zai yarda da shi da kuma kiranan gobe kiyama. Saboda haka ko da abin da mutum yake da shi zai kai irin atalikan da za su ba da sabirki sabiru layi ba, shi ma ɗan abin da yake da shi in karya yana shi ya bayar shi zai ba da fa'ida ranar gobe kiyama. Saboda haka wannan shi ne kiran da muke al'umma idan sun ji ana yi ne don mutum ya tsira ranar gobe kiyama. Saboda ka zo abin da ibada Allah ya kawo ta kai mutum yana yi ba wai don ya amfanar da Ubangiji ba ne, don ya amfanar da kansa ne, shi ne zai amfana da wannan abin da zai. Wanda haka don kuma mutum ya koyi da abin da Allah ya koyar a cikin Ramadan, to har bayan Ramadanin ana so ya dore ya zama ya samu lafiya a kan al'amari. Wanda haka muna godiya wa malam yin wani lokaci da su baya za su wayar da al'umma wajen yin suna tsakanin wata ala. Allah ya sa ka mutu da alheri, Allah ya sa ya koma ji da lafiya.
Kuma
shi malam ya kuɗi, Allah ya saka masa alheri tambayin da ya yi. Alal haƙiƙa kowa a gwargwadonsa, akwai wanda ya fi
ƙwarai da gaske.
Kada kullum mu dinga duba waɗanda suke attajirai masu kuɗi da yawa masu raba buhuna, mu dinga dubawa zaka iya bada rabin rabi na gero, zaka iya bada rabin kwanan dawa, to kai ma sai ka kokari ka samu wanda ba shi da wannan din sai ka bashi. Insha Allah idan kai ma kana yi to sai ka kuma Allah ya buɗa maka kai ma wanda yake kai maka. Insha Allah. Insha
Allah, wanda ga jin yaji ga tambayar ya kashi
wannan yana tambaya da cewa a wannan azumi yana gabatar da abubuwa na dagawa kamar abin da ya shafi tabbace-tabbace da sauransu, amma ba ya gabatar da wannan ayyuka ne bayan sallar magariba ba yayin
faruwa.
Yana tambaya kan cewa shin wayannan abubuwan za su iya taɓa attashi azumin nasu da ya gabatar a wuri?
Za su iya taɓa nagartarsa, tabbas za su iya taɓa nagartarsa, domin su waɗannan ibada ana yin su ne saboda tazkiyatun nafs. Ai kamar sallah ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. To kaga shi ma nan da aka ce la'allakum tattaqun, lalle za ku bi abin da Allah ya ce. Shin wannan din bin abin da Allah ya ce ne? Ba bin abin da Allah ya ce ne. Tunda ashe ba bin abin da Allah ya ce bane ba ne san ce shi. Allah samu dace Allah shi ne.
Allah ya kuma ce lokaci masu wa rasu a yi haƙuri a jiyo mu da shi mara da wani abu da ya ce da shi 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 da sh
بسم الله الرحمن الرحيم.